This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalol da kuma Niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau Litinin 23 ga watan Nuwamba shekara ta 2015. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Masu gabatar da ƙara a Belgium sun faɗi yau Litinin cewa 'yan sanda sun damƙe wasu mutane 16 da ake zargin 'yan ta'adda ne a Brussels, babban birnin ƙasar. Ƙasar Mali ta fara makokin kwanaki uku daga yau Litinin na juyayin waɗanda harin ranar Juma'a ya rutsa da su. Sannan sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya isa haɗaɗɗiyar daular Larabawa don tattaunawa yau Litinin musamman kan rikicin Siriya.
Kanin labaran kenan. Gwamnatin jihar Kogin Najeriya ta ayyana zaman makoki na kwanaki 7 biyo bayan rasuwar gwamnan jihar na farko kuma ɗan takarar jam'iyyar APC a zaben da aka gudanar ran Lahadi. To ko yaya rasuwar tasa ta shafi al'ummar jihar?
A siyasance dai, rasuwar Yarima Abubakar Audu ta jefa jihar Kogin cikin wani sabon yanayi na rudani.
Duk wani dan kogi ya kiɗe mu da rasuwar wannan bawan Allah.
Sai kuma jihar Niger, wato jamhuriyar Niger, inda matasa suka gudanar da wata kazamar zanga-zanga.
Banda Meri sun biya gidan mayor, sun yi kashe-kashe gidan mayor, kuma sun zo Meri sun yi banna sosai a Meri, ba abin da suka bari.
Yusuf Aliyu Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan Adam, wanda a yau zai ci gaba da mai da hankali wajen zurfafa bincike kan ayyukan malaman firamare a Najeriya. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran. Masu gabatar da ƙara a Belgium sun faɗi yau Litinin cewa 'yan sanda sun damƙe wasu mutane 16 da ake zargin 'yan ta'adda ne a Brussels, babban birnin ƙasar. To amma har yanzu ba a kama Saleh Abdusalam ba, mutumin da aka fi zargi dangane da kashe-kashen da aka yi a birnin Paris. Masu gabatar da ƙara sun ce an raunata aƙalla mutum guda yayin wannan samaman. An ƙaddamar da 19 daga cikin samaman ne a ciki da wajen bayan birnin Brussels. Ana kyautata zaton Abdusalam ya ƙetara zuwa Belgium ranar 14 ga watan Nuwamba, 'yan sa'o'i bayan da 'yan ISIS suka kashe mutane 130, suka kuma raunta wasu da dama a wasu shiryayyun hare-hare a birnin Paris. An hallaka waɗanda ake zargi da jagorantar hare-haren Abdulhamid Abu Aoud ranar Laraba, a wani samaman da 'yan sanda suka kai a arewacin bayan birnin garin na Paris. Zuwa yau Litinin, tassoshin jiragen ƙasa da makarantun birnin Brussels sun ci gaba da kasancewa a rufe, yayin da mazauna birnin ke fuskantar rana ta uku cikin tsaurin matakai da kuma wani makon da harkokin tsaro suka mamaye komai. A birnin Paris da dare, jami'an tsaro sun damƙe, wato ɗauke da manyan makamai, sun yi ta sintiri a titunan da akasari babu kowa, yayin da birnin ke ƙoƙarin murmurewa daga kashe-kashen da suka auku. Kafafen yaɗa labarai a Belgium sun ce 'yan sanda sun damƙe wasu mutane huɗu da daren ranar Asabar. Ɗaya daga cikinsu ma ana tsammanin ya yi guru da bama-baman ƙunar baƙin wake.
Ƙasar Mali ta fara makokin kwanaki uku daga yau Litinin na juyayin waɗanda harin ranar Juma'a ya rutsa da su a wani ƙawataccen otel da ke ba mako babban birnin ƙasar, wanda ya sanadin mutuwar mutane 19. Ƙasashen Senegal da Mauritania da Guinea da ke makwabtaka da ƙasar su ma suna makoki. An kashe 'yan bindiga biyu, kuma hukumomin Mali na kan farautar mutane aƙalla uku da ake zargi da hannu a wannan hari. Wani jami'in ɗan sanda ya ce ana ci gaba da bincike bayan samun wasu bayanai da dama, kuma sun tattara wasu abubuwan shaida da dama a otel ɗin wanda aka mamaye shi na tsawon sa'o'i 7. Wani mai wakiltar 'yan awarin arewacin Mali ya ce harin da aka kai a otel ɗin wani yunkuri ne na kawo cikas ga yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma mai sarƙaƙiya da gwamnatin ƙasar. ana shirin yin taro na biye kan zaman lafiyar a otel din nan da aka kai hari. Wasu kungiyoyi biyu na 'yan bindiga a yammacin Afirka, wato Al-Qaeda da ke reshen Maghrib da mai alaka da ita El Mauritan, sun ce su ne suke da alhakin kai harin. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi allawa dai da harin, yana mai bayyana shi akan abin kyama da ya sha alwashin farauta makasan.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya isa haɗaɗɗiyar daular Larabawa don tattaunawa yau Litini musamman kan rikicin Siriya. Zai gana da Yarima mai jiran gado Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan a birnin Abu Dhabi a zangon farko na wannan ziyarar da za ta kashe har ƙasar Isra'ila. Ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta shiga sahun ƙasashe da dama masu ƙoƙarin ganin an samu mafita game da matsalar Siriya, inda yaƙi ya yi sanadin mutuwar mutane sama da 250,000 tun daga watan Maris na shekara ta 2011. Taro na baya-bayanan da Amurka da sauran manyan ƙasashe suka yi a Biyana an kammala shi ranar 14 ga watan Nuwamba da ƙudurin kawo gwamnatin Siriya da 'yan adawa kan teburin shawarar Majalisar Ɗinkin Duniya zuwa watan Janairu. An kammala wasu tattaunawar har sau biyu a baya a shekara ta 2014 ba tare da an cimma wani ci gaba ba. Jiragen saman haɗaɗɗiyar daular Larabawa ma sun kai hare-hare a matsayin wata hoɓɓasa ta gamayyar sojin da Amurka ke jagoranta a yaƙi da ISIS, wadda ke iko da sassan ƙasar da kuma sassan Iraki na tsawon sama da shekara guda.
Sojojin Najeriya sun sabanta aniyarsu ta murƙushe Boko Haram zuwa ƙarshen wannan shekarar a daidai lokacin da ƙungiyar ta'addancin ta sake kai wani mummunan hari jiya Lahadi a arewa maso gabashin ƙasar, inda ta halaka mutane kimanin 8. Rahotanni na nuni da cewa wata ƙunar baƙin wake watakila 'yar shekaru 20 da haihuwa ta tayar da bama-bamai cikin 'yan gudun hijira waɗanda akasari mata ne da yara yayin da suke isowa birnin Maiduguri. Mai magana da yawun sojojin ƙasar wato Kanar Sani Kuka Sheka Usman ya yi ƙarin haske cewa ba a birnin Maiduguri aka kai harin ba, a bayan garin birnin ne. Ya ce sojojin Najeriya tare da taimakon jama'a na aiki wurjanjan kulle yomi don tabbatar da cewa ba a nakasa Boko Haram kawai ba, amma an murƙushe ta kafin wannan shekarar kamar yadda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya buƙaci a yi. Usman ya ce wadda ta kai harin ta saje ne da 'yan gudun hijira da niyyar kashe mutane da dama, to amma sai ta maza-maza ta tayar da bama-baman bayan da aka gano ta.
An gano gawarwaki aƙalla 100 yayin da masu ayyukan ceto a arewacin Myanmar ke ci gaba da zakulo ƙarin gawarwaki daga baraguzai zuwa yau Litini, kwanaki biyu bayan da wata babbar gocewar ƙasa ta auku daura da wurin haƙar ma'adinai. Kafar labarai ta Reuters ta ruwaito cewa 'yan uwa da abokai sun gano wasu daga cikin gawarwakin, amma har yanzu akwai wasu tarin gawarwakin da ke lulluɓe da ba a tantance ba. Jami'ai sun ce har yanzu ba a san inda mutane aƙalla 100 suke ba bayan gocewar. A baya dai hukumomi sun ce mamatan mahaƙan ma'adanai ne da ke ɗan kalitar ma'adanan. To amma daga baya kuma sai suka ce gocewar ta auku ne yayin da yawancin mahaƙan ma'adanan ke barci. Tin Sun Min, shugaban sashen mulki na cikin birni na Hempan, ya ce a gaskiya ba mu da adadin mutanen da ke birni ba, tunda ba mu da wani adanannen bayani kan yawan mutanen da ke wurin. Garin na Hempan, wanda ke jihar Kacin, na da tazarar kilomita 950 arewa maso gabashin Yangon, birni mafi girma a Myanmar, kuma na kunshe da nau'in ma'adanan janet da ke da daraja sosai a duniya.
Daga ƙarshe, jagoran 'yan adawan Mauricio Marci ya ci karon farko na zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar Argentina. Dan takarar shugaban ƙasar na jam'iyyar da ke mulki Daniel Silio, wanda shugabar ƙasa mai barin gado Cristina Fernandez take goyon baya, ya amince da shan kaye a daren jiya Lahadi. Ya gaya wa magoya bayansa cewa ya kira Marci ya taya shi murna. Ana ɗaukar wannan zaben a zaman kuri'ar raba gardama kan Salon Fernandez, wadda ke karkata ga masu sassaucin ra'ayi kamar mijinta marigayi Nesto Kirchner.
Right.
labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon daga jihar Kogin Najeriya inda gwamnati ta ayyana zaman makokin kwanaki 7 domin nuna alhinin rasuwar gwamnan farin kaya na farko kuma dan takarar jam'iyyar APC a zaben gwamnan da aka gudanar ranar Lahadi. Yau ne dai aka yi jana'izar Yarima Abubakar Audu a mahaifarsa dake kauyen Ogonicha. Wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari na dauke da karin bayani.
A siyasance dai rasuwar Yarima Abubakar Audu ta jefa jihar Kogin cikin wani sabon yanayi na rudani. Alhaji Muhammad Attati Bobi, sakataren kudi ne na jam'iyyar APC a jihar Kogin, ya ce a halin yanzu suna cikin wani yanayi na kaduwa tukuna.
To ka san duk musulmi dole ya dauki dangana.
Yaya kuke ji game da sha'anin tun daga yadda zabe ya kasance kusan kun kama hanyar cin zaben nan?
Wannan zabe dai ba Audu ne tsaya zabe ba APC ita ne ta tsaya zabe, kuma a yanzu muna kan gaba da ƙuri'a 41,000 da wasu abu, kuma muna jiran manyan jam'iyya su yi nasu nazarin su san me ya kamata mu yi, domin ni a matsayina na executive state na wannan jam'iyya ba zan iya yin wani magana ba tunda ba ni ne chairman ba.
To su ma dai talakawan jihar Kogin sun nuna alhini akan rasuwar Yarima Abubakar Audun.
Kum sunana Dr. Umar Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan mutuwa ta Prince Abubakar Audu ta shafi dukkan wani Bahaushe, musamman mu mutanen Kano da muke zauna a garin Lakwaja, hatta ƴan uwanmu ƴan arewa da suke arewa inda sun san menene Abubakar Audu yake yi wa duk wani Bahaushe da yake jihar Kogi gaba daya. To da za su gane cewa lalle wannan mutuwa ta zama tamu gaba daya.
Ni ne Alhaji Tanimu Isa Tela Lakwaja. A ganin gaskiya wannan rasuwa na Prince Abubakar Audu ba ni kadai ba, duk wani dan Kogi ya kide mu da rasuwar wannan bawan Allah, saboda mun yi asara ne sosai na wani jigo mai kishin kasa.
Yarima Abubakar Audun dan shekaru 68 shine gwamnan farar hula na farko a jihar Kogin a shekarar 1992, sannan ya sake zama gwamnan jihar Kogin a shekarar 1999 ya zuwa shekara ta 2003. Har kawowa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani cikakken bayani game da rashin lafiyar da ta yi sanadiyar rasuwar shi. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To Allah kyautata namu ƙarshen. Matasa a tsibirin Maraɗi sun gudanar da wata zanga-zanga nuna rashin amincewa da kafa wurin binciken 'yan sanda tsakanin Maraɗi da tsibiri. Zanga-zanga da ta haifar da asara da dama. Ga wakilinmu a jihar Maraɗi, Shawabu Mani, da ci gaban rahoton.
Tsibirin Gubar, mai nisan kilomita 10 arewa da birnin Maraɗi, ta tashi cikin ƙone-ƙone daga matasan garin da suke ikirarin cewa a wata jita-jita kuma ba su buƙatar gate ta polis tsakanin Maraɗi da Tsibiri. Matasan sun yi kaca-kaca da ma'aikatan magajin gari, shi ma gidan magajin garin Bala Almajir bai sha ba. Ga nan ba yau ba, ga Isa Kalabo Bature Barazakin Gobara abin da ya gani.
Saboda an sa gate na polis tsakanin Tsibiri da Maraɗi, su ba su yarda da wannan ba, saboda shi ne suke zanga-zanga suke marshi.
To me suka gani?
Abin suka gani suka ce wai an aza polis nan cikin communication Tsibiri ne, ba territory din Maraɗi bane. Akan wannan abin ne suke zanga-zanga. Suka wo marshi tun da gidan Samaria, su ne ha gidan sarki, su ne halar kwallon. Suka zo gidan sarki ana ta jiwa, ba abin da ba su gayyo.
Ba su yi banna ba gidan sarki?
Gidan sarki Allah sa ba su yi banna ba, nan bakin kofa ne gambuna da jeje an rufe gida, ko da suka zo an rufe gida. Banda Meri sun biya gidan mayor, sun yi kashe-kashe gidan mayor, kuma sun zo Meri sun yi banna sosai a Meri, ba abin da suka bari. Kuma wannan zanga-zanga da aka yi ta, ba wani mai shekara 35 a ciki. Suka ta can bisa kuwa babba kwalta ta Rute National, nan ma suka daji mota ba ta haya ba ta dawo. Sai da polis suka zo suka sa musu, aka sa rasa tear gas yakin nan ne suka wace.
Kamar saboda abu ne yi wa kai kamar sun cuci kansu da kansu.
Misali kawai dai bane da aka yi Meri ko gidan sarki da kuma gidan mayor, ai duke Tsibiri ce kenan bane da suka haye waje dai bisa ga nan Tsibiri ko gyare-gyare za a sakewa dole nauyin ya koma wasu ga duke su aka bada. Irin gaba in ya faru a sasanta a tattauna a gani abin daga Tsibiri ba gyara shi ba, ana ita gidan ninji da gidan ji ba gyara shi ba ana ta maradi da marar ba gyara ba sai a ta hanya ne abun a iko mataki mataki ne baka ci kai makan kashira a yanzu
tuni dai hadin gwar jami'an tsaro suka yi amfani da barkonan tsoha a can tsibirin gobar din domin tarwatsa su matasan sai dai baki da baki na buƙaci in ji ta bakin magajin gari Malam Bala Almajir yace baya da ta cewa bugu da ƙari na garzaya wajen kwamishinan 'yan sanda na tsibirin gobar yace za su aiwatar da bincike domin gano umma ba asar haka yanda kuma matasar dama kenan ga hannu Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger.
To bari kuma mu sake komawa Najeriya inda hukumar yaki da safara da kuma shan miyagun kwayoyi ta kasar ta kama muggan kwayoyi na fiye da naira biliyan 1 da ake shirin fitar da su zuwa Afirka ta Kudu. Ga wakilin mu Babangida Jibrin daga birnin Eko da ƙarin bayani.
Hukumar hana sha da fataucin muggan kwayoyi ta ƙasa NDLEA ta kama wani hamshakin mai safarin muggan kwayoyi daga Najeriya zuwa ƙasashen ƙetare mai suna Tochukwu Harris Uba. Shi dai wannan ɗan Najeriya da aka kama ana zargin sa ne da yunkurin fita zuwa ƙasar Afirka ta Kudu da kwantena ɗauke da haramtattun kwayoyi da nauyinsu ya kai kilogram 576 kuma an kama kwayoyin ne a tashan jiragen ruwa na Afafa a yanda ake ƙoƙarin auna su zuwa birnin Durban na ƙasar Afirka ta Kudu. Kamar da shugaban hukumar ta NDLE Alhaji Ahmadu Giyade ya yi min ƙarin haske ta wayar tarho.
Daya daga cikin masu laifin da aka kama din an samu abin da labarin cewa yana zuwa daga Enugu sai muka tsare shi a airport. Allah ya sa muka yi nasara muka kama shi. An je an bincike gidan shi kuma a gidan muka samu kudin dala na Amerika 50,000 da kuma kudin Najeriya 296. To yanzu haka nan dai muna kan binciken magana ɗin kuma za mu haɗa kanmu da su ma'aikatan wato tukurorinmu na Afirka ta Kudu saboda su san abin da ake ciki kuma a can wurinsu ma su ɗauki mataki saboda akwai adireshin mutumin da za a tura mu kayaki da zuwa wurin.
Wannan kamu dai ya zo ƙasa da mako guda kenan bayan da hukumar ta NDLE ta kaddamar da wani shiri na fadakar da matasa game da ayyukan hukumar da kuma illar da haramtattun kwayoyi ke haifarwa ga rayuwa da kuma al'umma. Wannan ne ma yasa na tambayi shugaban hukumar Alhaji Ahmadu Giyade. To anya ana samun nasara kenan?
Eh muna samun nasara inda a ce wannan kwayoyin sun isa zuwa Afirka ta Kudu lahiya da kudin da za a samu gallare su a ɗaya zai kai kudi na ɗaya biliyan 4.
Baba yin shifar murya Amurka daga Lagos, Najeriya.
To kada dai a shafa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfe 10:18 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimi.
Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku da wannan la'asariyar Litinin tare da fatan kun wuni lafiya. Allah ya sa haka, amin. Masu sauraro, shirin namu na yau zai ci gaba da maida hankali ne wajen zurfafa bincike don gano ire-iren halayya da jin daɗin malaman firamare a baki ɗaya ƙasar Najeriya, domin wasu rahotanni na nuni da cewar malaman firamare a Najeriya su ne ma'aikata da ke samun ƙarancin kulawa da ta dace da su a wajen gwamnatoci na kowane mataki, kana da su ma iyayen al'umma. Hakan ya sa abokin aikinmu Babangida Jibrin ya yi mana nazari a kan irin waɗannan abubuwan da ke mai da ilimi baya a yankin kudancin Najeriya.
Ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane.
A yanda hukumomi ke zargin wasu iyaye da kin saka yara makaranta, su kuma iyaye na zargin manyan jami'an gwamnati ne da yin zagon ƙasa ga kudaden da ake warewa domin fannin ilimi a Najeriya.
lamarin da kuma ke haifar da tabarburan ilimi primary a ƙasar.
Muna so ta taimaka mana da kamar kujeru da kayan aiki da littattafai don muna so sa'an.
Wata ɗaliba kenan ke mika roƙon neman inganta ilimin firamare ga shugabannin Najeriya. Sai dai kuma duk da wannan kira daga yara da kuma iyaye, har yanzu dai batun taɓarɓarewar ilimi musamman na firamare na ci gaba da mamaye harkar ilimi a ƙasar. Duk da maƙudan kuɗaɗe na biliyoyin naira da madaloli da ake kashewa tare da taimakon ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa, har yanzu dai kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba a harkar ilimi a Najeriya. Binciken da na gudanar a wasu makarantu ya nuna cewa har yanzu dai yara na karatu ne a ƙarƙashin bishiyoyi da kuma zama cikin aji a ƙasa ba tare da kujeru ko tebura ba. Haka suma littattafai da sauran abin rubutu na matuƙar wuya, inda ake kira ga iyaye da su dinga sayo wa ‘ya’yansu irin waɗannan kayayyaki na ilimi. Abinda kuma wani uba kuma wani mai sharhi akan harkokin yau da kullum, Malam Dalla da aboki ke dangantawa da tsananin cin hanci da rashawa da ya mamaye harkar ilimi a Najeriya.
Ita Bankin Duniya ma tana da wani tallafi da take ba ilimin, to kuma sai ya kasance mu da tallafin Bankin Duniya da tallafin gwamnatin tarayya a tura mu makarantun firamare na jihohi. Wallahi har gobe har jibi jiya ba yau ba ake a ilimin, babu wani ci gaba da ake samu. Su waɗanda aka nada tun daga shi executive secretary na makarantun ilimin na sashen ilimin zuwa shi mai rukon kujeran shugaban karamar hukuma har shi gwamnati da ƴan majalisoshin jihohi, su suke wakacika tashi da abun da ya shafi kuɗaɗe na ilimi a Najeriya.
To sai dai kuma idan bera na da sata an ce da dama na da wari, ko a kwanan baya gwamnatoci da dama sun kori wasu malamai daga aikin koyarwa bayan sun kasa cin jarabawar da su ma aka shirya masu na malanta, abinda wani tsohon malami mai suna Malam Sani ke dangantawa da gazawar malamai.
Malamin Najeriya zan iya cewa nasararsa mai sauki ce, ma'ana babu ita sosai, saboda tafiyar da muka yi zuwa yanzu ne malamin Najeriya ya taɓarɓare. Zaka dai ka tarar da malami na Najeriya bai san me yake ba. Me bai san me yake ba saboda ba malantar ce a gabansa ba.
Su ma dai a bangaren su iyaye suna ɗora laifin matsalar ilimin ne akan gwamnati, kamar da Malam Abubakar Muhammad ya shaida mani.
Bangaren mu iyaye muna da laifi, bangaren gwamnati ita ce uwa uba. Kaza ga ga makarantun primary da secondary a ƙasar nan, to amma gwamnati ta yi burus da waɗannan abubuwa da yake faruwa.
To ko yanzu ina mafita kenan game da matakin ginganta ilimin na firamare da kuma kawo ƙarshen cin hanci da rashawa da yake tutu a fannin ilimin, ga dai Malam Dalla da aboki.
Fi sabilillahi mafita anan, su tsaya su dubi Allah, su dubi ma'aikin Allah yadda aka ba su ilimin nan kyauta. Kuɗaɗen nan suke shigowa a ƙasar nan a ce kuɗaɗe ne na ilimi, to su bar kuɗin ilimi abin da ya shafi ilimi.
To sai dai kuma tuni wasu al'umma suka fara cece kuce dangane da naɗin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi wa Malam Adamu a matsayin ministan ilimi, abinda suke cewa ba ƙwararre ba ne. To sai dai kuma a ta bakin Alhaji Ado Ɗansudu yana mai cewa ba nan gizo ke saƙan ba. Yana mai cewa batun yau ba ne da shugabanni ko kuma ministocin na ilimi ke kasancewa farfesoshi, abinda kuma har yanzu ba a gani a ƙasa ba. Don haka yana da yakinin cewa sabon ministan zai magance matsalar ilimi a ƙasar.
Wannan makami ya yi kuma son zuciya ne da san rai a ce dole sai wani wanda yake koyarwa ne ainihin zai zama wani minista, domin minista na appointment ne, kuma ko da zaben ne ai ba dole sai mai aikin koyarwa ne zai iya riƙe anyone office. Akwai ofisoshi da yawa waɗanda idan ka duba waɗansu za ka ga mai dukkan doctor ne ma, suna riƙe da wani ofishi watakila ma wanne ya danganci engineering. Don haka abin da yake so da zama mutum mai ƙwazo wanda ya san abin da yake, wanda zai taimaka ya ga ƙasar nan ta ci gaba kuma ya riƙe amana irin ayyukan da ainihin aka bashi. Don haka irin waɗannan abubuwa ba dole ne sai wanda ya karanta ba. Kuma ɓangaren ilimi in dai ana son a yi maganin wato cin hanci rashawa, to a faro shi daga makarantu, domin gaskiya akwai matsaloli daga makarantu, musamman makarantun gaba da secondary.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a shirin namu na yau. Sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu, za mu ci gaba da duba ire-iren waɗannan matsalolin a sauran jihohi na ɓangarori daban-daban a ƙasar baki ɗaya. godiya ta musamman ga wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Babangida Jibrin, da ya hada mana wannan rahoton. Sai kuma sauran abokan aikinmu wanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, da Julie Lazarus Gresham mai bada umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia.
Bissalam. To a gaida Arande, sai kuma ra'ayoyi da kuka aika mana ta hanyar email.
Madalla, sakamakon farko ya fito ne daga Ukasha Abdulsalam Koko, jihar Kebbi, Najeriya, wanda ya ce Allah ya sa ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ke a yanzu haka a ƙasar Iran domin gudanar da taro akan makamashi kulliya ta biya kudin sabulu. Muna jajantawa jama'ar Kogi bisa rasuwar dan takarar su na jam'iyyar APC Abubakar Audu. Sako daga Mustapha Lawal Bakiri Daura. Sai kuma sakon Usman Manaka mai rodar funtuwa, wanda ya ce Allah ya sa wannan taron da manyan kasashen duniya masu amfani da iskar gas suke yi a kasar Iran ya sa ya zama alheri ga kasashen mu. Da fatan Allah ya sa shawarar da shugaban Iran ya baiwa kasashe don yaki da ta'addanci ya kawo ƙarshen ta'addanci a duniya baki daya. Hakika, gudanar da allurar rigakafi ta gaida da ake a jihar Sokoto da ma sauran jihohin Najeriya abu ne mai kyau da zai taimaka ma yara kanana. Sako daga Aminu Dan Kaduna Amanawa. Sai kuma sakon Badamasi Aliyu Rijal Lemo Kano, wanda ya ce matakin da dattawan Ibo suka dauka bisa yunkurin sulhu da gwamnatin Najeriya akan batun kafa kasar Biafra dan samun zaman lafiya a Najeriya abin farin ciki ne kwarai. Shi kuma Lili Mai Kwai Gashuwa cewa ina kira ga mai girma gwamnatin jihar Yobe da cewa ya kamata ya kawo mana dauki a General Hospital Gashuwa, saboda marasa lafiya suna wahala, ba wutar lantarki, ba likitoci, kuma ba magani. Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah, ina so ku mika mun sakon ta'aziyya ta ga ƴan uwa da iyalan Prince Abubakar Audu, dan takarar gwamnatin jihar Kogi karkashin jam'iyyar APC. Da fatan Allah ya ji kansa da rahama. Sako daga Abubakar Baban Rabi Sarina. Da ƙarshe sai sakon Ummi Garba na Kwalo a Jaura, jihar Jigawa, Najeriya, inda ta ce to ƴan siyasar Niger, kun ji ƙarshen lauyoyin kasar ku. Hakika, wannan matakin da lauyoyin suka dauka yayi daidai. To idan kun ne yaji, gangan jiki da ya tsira.
To kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Masu gabatar da kara a Belgium sun faɗi yau Litini cewa ƴan sanda sun damƙe mutane 16 da ake zargin ƴan ta'adda ne a Brussels, babban birnin ƙasar. To amma har yanzu ba a kama Salih Abdusalam ba, mutumin da aka fi zargi dangane da kashe-kashen da aka yi a Paris. Kasar Mali ta fara makokin kwanaki uku daga yau Litini na juyayen waɗanda harin ranar Juma'a ya ritsa da su a wani ƙawataccen otal da ke ba mako babban birnin ƙasar, wanda ya sanadin mutuwar mutane 19.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma can zuwa an jima ku ji mu da wani sabon shirin. Kafin mai sallama, bari mu ka gaisuwar fata alheri da taya murna ga Mr. Bala Benachega da mai ɗakinsa Victoria, da za a ɗaura auren ƴarsu Evelyn da angonta Obadiah Yakubu a Tings da za a yi ranar Asabar a majami'ar Ikwa Hall shi da ke kan titin Tudun Wadaro Jos. Allah ya sa an yi adace ya kuma ba da haƙuri da albarkar zaman tare. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown da ya haɗa shiri da bada umarni, da kuma injiniyanmu na yau Mr. Joe Alheri, ke muku fata alheri. Mu dai yanzu za mu tattara inamu mai gefe, mu ba Halima Jimrau da kuma Jamila Fage domin gabatar da shirin matasa yau da gobe. Malamai, bismillah.